Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Wani gungun mayakan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasar Afghanistan yau talata da asuba aka kashe akalla mutane 30 da 3 da 20 kuma suka ji raunuka. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyautata zaton nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da yanayin da dakarun Iraki za su iya kwato birnin Mosul. Kana kungiyar masu idimin zanen gidaje ta ƙasar Ivory Coast sabu da wata masana'anta ko kuma makarantar koyon irin wannan sana'a irinta ta farko a ƙasar.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sansanonin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bude azuzuwa domin ci gaba da ilmantar da yara gabanin komawarsu garuruwansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan matakan da majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi suka ɗauka game da rage dogaro ga albarkatun mai. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da 'yan adawa ke yi na duba yadda za su kalubalanci gwamnati mai ci a jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji cewa ziyarar da jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kai ƙasar Kamaru ba ta yi wa wasu daɗi ba. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya kuma za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Wani gungun mayakan Taliban ya kai harin bom a Kabul babban birnin kasar Afghanistan yau talata da asuba ya kashe akalla mutane 30 ya kuma raunata sama da 327 bisa ga cewar jami'ai. Maharan sun kai harin ne a ginin da hukumomi suka ce ofishin jami'an tsaron kasar ne da ke aiki karkashin cibiyar leken asiri ta kasar Afghanistan wanda kuma ke kare jami'an gwamnati. Harin ya auku ne da misalin karfe 9 agogon kasar lokacin da wani dan kona bakin wake ya tarwatsa nakiyar da ke dankare a motarsa a kofar shiga harabar ofishin. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Sadiki ya shaida wa manema labarai cewa an dankare motar da daruruwan kilogram na nakiyoyi. Ya ce ana kan gudanar da bincike domin tantance yawan maharin, ya kuma ce an samu sakacin tsaro da ya haddasa harin da aka yi asarar rayuka. Jami'ai sun ce musayar rutar da aka ɗauki sa'o'i ana yi bayan harin tsakanin jami'an tsaron Afghanistan da maharan ya hallaka dukan maharan, inda 2 daga cikinsu suka tarwatsa kansu. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya kushe wa harin da kausar lafazi. Ya ce wannan ya nuna cewa za a iya cin nasara kan maƙiyi idan aka yi yaƙi gaba da dakarun tsaron Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin, inda kakakinta Zabilullah Mujahidin ya ce dukkan maharan uku sun yi damara ne da jigidar kunar bakin wake.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyautata zaton nan da ƙarshen shekara za a samar da yanayin da dakarun Iraki za su iya kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar daga hannun mayakan ISIS. A cikin hirar da tashar talabijin ta CBS ta yi da shi da aka yaya ta jiya Litinin, Obama ya jaddada buƙatar marawa dakarun Iraki baya da ke yaƙi ta ƙasa. Ya ce ba mu ne muke yin yaƙin ba da kanmu, amma idan muka samar da horaswa, idan muka samar da dakaru na musamman da suke mara musu baya, idan muna samun labaran sirri, muna aiki da dakarun haɗin gwiwa da muke da su, abinda muke gani shine muna ƙara samun nasara. Tun farko jiya Litinin, yayin ziyarar da ya kai Bagadaza, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sanar da cewa Amurka za ta samar da sama da ƙarin dakaru 200 da kuma jiragen yaƙi masu sauka angulu da nufin taimakawa dakarun Iraki su kwace garin Mosul. Mr. Carter ya ce sabon rukunin dakaran Amurka za su ba da shawarwari ne idan bukata ta tashi su kuma samar da dabarun da za su taimaka wa dakaran Iraki ƙara gusawa daga sansanin su yayin da suke yi wa birnin na biyu mafi girma a Iraki ƙawanya. Ya ce za su ba da shawarwari a matakan brigade da kuma na battalion. Dakaran ƙasar Iraq sun fara kai farmaki da nufin kwace yankin da kungiyar ISIS take da ƙarfi ranar 24 ga watan Maris. Dakaran haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta sun amfana da sansanin mayakan sama na Al-Dafra wajen kaiwa kungiyar ISIS hare-hare ta sama da kuma tattara bayanan sirri da gudanar da ayyukan hangen nesa.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya alkawali je Litinin na ci gaba da kokarin daukar matakin da ya wajaba na samun zaman lafiya mai dorewa tsakanin Isra'ila da yankin Palestinawa kafin karshen wa'adin shugabancin Barack Obama cikin watanni 9 da suka shige masu zuwa. Yayin jawabinsa ga masu wato wata kungiyar tada tsumin jama'a ta Isra'ila da ake kira J Street, Kerry ya jaddada muhimmancin kawo karshen rikicin na shekaru aru-aru. Ya kuma ce daukar matakin kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu shine kadai hanyar da za ta kai ga cimma nasara. Kerry ya dauki neman wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da yankin Palestinawa matsayin abu mafi muhimmanci lokacin da ya zama sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka a farkon shekara ta 2013. Ya samu nasarar samun bangarorin biyu suka yi zaman tattaunawa na tsawon watanni 9. Amma ya ruguje a watan Afrilu shekara ta 2014 ba tare da cimma yarjejeniya ba. Bayan 'yan watanni kuma aka yi yaƙi na tsawon kwanaki 50 a Gaza da ya sanadiyar kashe sama da Falasɗinawa 2,000 ya kuma ƙara ruruta tsatsaguwa da ta ci gaba har wa zuwa yau. Wani abin da ya zama babbar koma baya kuma shi ne ci gaba da gine-ginen matsugunan Isra'ila wadda take yi a yankin da Falasɗinawa ke gani zai kasance ƙarƙashin ƙasar da suke kyautata zaton kafawa nan gaba. A nashi jawabin ga J Street, mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ambanci wannan matsuguni na share wuri zauna da kuma rashin kubar shugabannin kungiyoyin da ke kaiwa Isra'ila har-hare a matsayin kuma baya da suka hana samun maslaha.
Yau ake gudanar da zaben fiddan takara a jihar New York, inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa Hillary Clinton ya takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kan gaba. Idan Clinton ta sami gagarumin nasara, zai sa ta ƙara kusantar kasancewa mace ta farko da za ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyya. Idan shi kuma Donald Trump hamshakin ɗan kasuwa ya samu gagarumin nasara wanda zai ba ita jam'iyyar shi damar tsaida shi, zai samu ƙarfin gwiwar yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaida shi a takarar shugaban ƙasa. Clinton da Trump suna da alaƙa ta kwadda-kwadda wato jihar New York. Clinton da ta yi ƙaura zuwa jihar ta lashe zaben zuwa majalisar dattijai sau biyu a jihar, yayin da Trump yake da ƙaddarorin gine-gine da dama a jihar da wani ginin gidan kwana na kawa da wato na kawa da ake kira da sunansa. Binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton tana gaba da sama da maki 10 kan abokin hamayyarta ɗan majalisar dattijai mai wakilta jihar Vermont Bernie Sanders wanda yake suka alaƙarta da manyan cibiyoyin kasuwanci. Trump yana da kimanin kashi 50 cikin 100 na kuri'un 'yan Republican a New York gaba da abokan takararsa biyu Senator Ted Cruz da na jihar Texas mai tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich wanda yake kira da a sake lali a harkokin gudanar da mulki daban da irin salon Donald Trump.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da cin galaba 'yan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, haka kuma ana ci gaba da taimakawa 'yan gudun hijira, wato yara 'yan gudun hijira a sansanoninsu ta hanyar buɗe azuzuwa don su ci gaba da makaranta. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Sansanonin 'yan gudun hijira na bude azuzuwa don ci gaba da karatun ɗalibai na firamare da sakandare gabanin samun komawa garuruwansu daban-daban a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan dai na faruwa ne don tsawon lokaci da ake samu na zaman ɗaliban a sansanonin da hakan zai iya sanya su mantawa ko samun koma baya a ilimin da suka samu kafin samun akasin. Dr. Manasa Allen dan kungiyar ceto matan Chibok ne wato Bring Back Our Girls da ya yi magana a taro na musamman don tallafawa irin waɗannan ɗaliban a Abuja.
Muna kan neman mutanen da zasu iya su taimaka wajen ɗauko yara daga cikin IDP camps ɗinnan a taimake su zuwa makaranta. Akwai yara da yawa da dama mun taimake su a harkan ilimi na zuwa makarantu. Akwai wa'yansu NGOs wanda suka yi aiki da mu muka ci nasara zuwa kai yara da yawa zuwa makarantu wanda ba ta kuɗin gwamnati ko wani abu ba. Akwai wa'yansu kuma a cikin mu wanda sun samu gidaje suka gyagyara suka ɗibi yara suka sa wanda ana koya ma yaran nan ne makarantansu, nan ne gidan zamansu, ana koya musu harkoki banda harkan ilimi, ana koya musu harkan kasuwanci, harkan noma kala-kala wanda koda gobe sun samu kansu a wani waje za su iya su taimaka ma kansu wanda ake ce da shi alternative livelihood.
Haka ne ita ma shugabar asusun Gates da Melinda a Najeriya Dr. Mairo Mandara na ambata muhimmancin shigar dukkan al'umma a wannan tallafin.
Dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da ke can. Menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba, aiki ne na kowa da kowa, na duk wani attajiri yana da haƙƙi ya san yadda za a yi ya ci da mutane, ya shayar da mutane, ya gyara makarantu, ya taimaka wa malamai su koma aiki, a sai uniform ne a ba yara. Ya kamata iyaye da ku dinnan yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar. Menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa?
Abun juya yi anan mahaifiyar ɗaya daga matan da aka sace a sakandaren Chibok Esther Yakubu na cewa ɗan ba ƙara wajen tura ƴarta makarantar kwana.
Ka gani ni ba wai bazan tura yaro makaranta ba, amma cewa ya je makaranta ya je kwana ɗin ne bazan kwana ba yaro na kuma ba, sai dai ya je ya dawo.
Wato ma'ana kina ga kwanan yana da hatsari kina?
In ba din kwana da ta kwana makarantan ba da dida ita za mu gudu ranan da abin ya faru. Ka gani kwanan ne yasa duk wannan abin ya faru.
Wannan ya sa za ki ba da shawari gwamnati ta soke makarantun mata na kwana kenan?
Ko sun soke ko ba soke ba, amma ni ba zan tura ƴata makarantan kwana ba ne.
An samu ƙaruwar shigar mata a makarantu a yankin arewacin Najeriya, inda yanzu ake neman ceto mata 219 da aka sace a Chibok da sauran mata a Damasak da wasu sassan Yobe, Borno da Adamawa. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura Adamu El Hikaya. Majalisun dokokin jihohin Kano da Bauchi sun himmatu wajen zartar da wasu dokoki da za su inganta bangarorin haƙan ma'adinai da sha'anin kasuwanci a jihohin a wani yunƙuri na bunƙasa tattalin arzikin jihohin biyu. Muhammad Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani.
Yunƙurin majalisun dokokin jihohin biyu wani mataki ne da ya dace da manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage dogaro da albarkatun mai. Honorable Abdulmuminu Balafanti da ke zama mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce tuni majalisar ta samar da wasu dokoki da za su baiwa gwamnatin jihar damar kafa wasu kamfanonin hada-hadar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar.
A jihar Bauchi Allah ya albarkace mu da ma'adinai waɗanda ƙasashen duniya ma suna zuwa wajenmu su tona, saboda haka da muka ga mu muna da shi kuma muka ziyarci waɗannan wuraren sai muka ga ma ana exploiting mutanenmu ne. Sai muka ga abin da ya kamata shi ne gwamnatin jihar ta kafa kamfanoni waɗanda idan mutanenmu suka samu waɗannan ma'adanan su zo su sayarwa kamfanin gwamnatin jihar, ita gwamnatin jihar ta sayarwa su mutanen kasashen ketare masu zuwa sayan wannan ma'adina. In ma kamfanin gida ne, in ma kamfanin waje ne, duk zai zo sai hannun gwamnatin jihar Bauchi.
A jihar Kano kuwa majalisar dokokin jihar ce ta himmatu wajen yin garan bawal ga dokoki da yarjejeniyoyin cinikayya tsakanin 'yan kasuwar jihar da na ketare, musamman ma waɗanda ke kwarara kasuwannin jihar daga ƙasar China. Honorable Kabiru Alassar Rum shine shugaban majalisar.
Magana 'yan China abubuwan da suke faruwa musamman a manyan kasuwanninmu, inda kusan 'yan China suka zo suke dominate ɗin harkokin kasuwanci bai mana daɗi, wanda wannan ya sa muka yi ƙuduri kuma muka je muka zauna da shi kansa mai girma gwamna domin a duba hanyar da za a bi a tabbatar da cewa an gyara wannan al'amura a kamakon doka ta ƙasa da ƙasa wacce jejeniya ta cinikayya tsakanin Najeriya da ƙasar Sin, wanda shi yake ba su dama su shigo su zo su yi wannan harkokin kasuwanci. Ya kamata duk da haka a duba a gayyuwar cewa yadda kuma za a kare mutuncin 'yan ƙasa, domin idan ka zo kuma ka bar abin saka ka domin na tabbata yanzu dan Najeriya ba zai ji China irin abubuwan da ƴan China suke mana mu ma a nan ƙasar ba. Saboda haka wannan ma mun yi nazari akan sa kuma muna yin nazari akan sa kuma za mu yi amfani da dukkanin abubuwan da ya kamata ma'aikata da suke kula da harkoki na ƙasashen waje da kuma in hali ya yi su kansu ƴan uwanmu ƴan majalisar tarayya da sanatocinmu a shigo da su cikin wannan lamari domin a tabbatar da cewa idan ma da an yi wannan agreement din ba tare da an tantance meye da meye ya kamata wace dama ya kamata a ce dan China ya samu a Najeriya meye kuma damar dan ƙasa a ciki ya kamata lallai wannan a maida hankali a kai wanda mu za mu fara bujurowa daga jihar Kano kuma da izinin Allah mun san za a sami haɗin kai da goyen bayan sauran jihohi ba wai Kano yanzu abin yake damu ba sauran jihohi ma ƴan China nan sun fara shiga su dominating din al'amuran harkokin kasuwanci.
Baya ga gudanar da garan bawul a dokokin da suka kafa hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar Kano gabanin aukuwar tsautsayin gobarar kasuwar sabon garin Kano, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar zamanantar da kasuwannin Kano domin haɓaka hada-hadar kasuwanci a cikinsu.
Kano zamanta na cibiyar ciniki ta jihar Arewa, kasuwanni su ne cibiyar ciniki. Saboda haka gwamnati a dai wannan lokaci namu mun dau ƙuduri cewa za mu gyara kasuwanninmu domin za mu kashe tsuntsaye da yawa da jefa daya. Na farko za mu yi yanayi mai kyau yadda mutane idan sun zo daga wajen Kano za su yi sha'awar ciniki, za su ga guri mai tsafta. To saboda haka wannan tsari mun yi shi ne domin mu kyautata ƴan kasuwa, domin ka je kasashen waje in ka je kaga kasuwar su ai kana sha'awa.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan, gwamnan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Nijar kuma, yayin da 'yan adawa ke kokarin sake wata kafa wata sabuwar kungiyar haɗin gwiwa da kungiyoyin fararen hula domin kalubalantar gwamnati mai ci, wasu 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun nuna ɗare-ɗare da wannan shirin a dalilin abin da suka kira alamomin gazawa da 'yan adawa ke nunawa a gwagwarmayar tabbatar da demokuraɗiyya. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani.
A washegarin sanarwar da suka bayar kan shirin so mahalartar ayyukan majalisar dokokin ƙasa a matsayin wani abin da suka kira sabon salon gwagwarmaya ne, babban sakataren jam'iyyar MNSD Nasara Tijjani Abdulkadir ya ce sun fara tunanin kafa wata sabuwar haɗaka da 'yan kwarar hula domin tunkarar gwamnatin ta shugaba Isuhu Muhammadu.
Wanga yanayi ya bambanta da wancan, don shi muke son mu ƙara buɗa wannan gungu sabuwan da za a yi ya kasance har waɗanda ba su cikin FPR a ce sun shigo. Duk wani wanda ke son demokaradiyya, duk wani wanda ke son ƙasar nan ta zama lafiya, wanda ke son jagoranci na gaskiya, tare shi za a wannan kokuwa.
Sai dai bisa ga dukkan alamu, 'yan kwarar hula sun fara dawowa daga rakiyar 'yan siyasa, ganin yadda hatta waɗanda aka kulla ƙawancen FPR da su kamar su shugaban ƙungiyar Adrodev Dauda Tankama ke ganin sabon ƙawancen da ake hasashen kullawa ba zai yi wani tasiri ba.
Ka san Hausa suke ce, in ka tsare bakin rami in baka ga abin da shiga ba ka ga abin da ya wuta. FPR tana nan babu wani abu wanda ya same ta. Furon ne aka ce na haɗin gwiwa kowa da kowa. In gaskiya ne menene wani lahi ne gare shi, ba a zo a aiki da shi, ba taro ba ne yake kokowa, a'a zuciya ce daga mutane.
Su ma dai shugabannin ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula na Resistance Citoyen da ke sukar salon mulkin Isu Muhammadu cewa suke a kai kasuwa. Gamace Muhammadu mamba ne na wannan ƙawance.
Mun gane 'yan siyasa ko kowace ciki ce suke, in dai angulu da kan zabo ne ba mu harkar su, amma in dai hisbillahi za su zo a yi kokowa saboda a mero demokrasiya, wannan za mu aiki da su. Amma ba za mu yi ƙawance da mutane wa'anda yau su hidi kaza gobe ba haka nan ne ba.
Shi kuwa Abdu Sidi Fodi na ƙungiyar Rasconi cewa yake,
mu abin da muke so shi zan baka labari, ni ba zan aiki da 'yan siyasa ba. 'Yan siyasa ba mu aiki da su da mun san halin su. Mu abin da muke so ba iko muke so ba. Kullum muna kutanta musu cewa mu har hula Nijar ce muke dibi dan Nijar ta ci daga ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muna Barma daga Nijar kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kai ziyara ƙasar domin ganin irin ta'adin da maharan Boko Haram suka yi, ta kuma ga 'yan gudun hijira na Najeriya da ke jibge a ƙauyen Minamowa da ke jihar Arewa mai nisa. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
amma ziyarar nata bai yi wa waɗansu daɗi ba. Kasancewan wani matashi ɗan ƙasar shekaru 15 ya gamu da ajalinsa a yayin da tawagar motocinta sama da guda 20 suke wucewa ta wani ƙauye. Sai wannan matashin ya yi ƙoƙari na tsallake hanya, nan take wata mota daga cikin tawagar nata ta aika shi kiyoma. Alhaji Zakari ɗan birnin Marwa ne ga irin tsokacin da ya mini.
Wato wannan yaro na nan a nan gefe nan kasan idan wani mutum shi ke wasu shi gewa ne da kararrawa wanda yake cewa mutane ya kamata kowa ya ware kowa ya gefe saboda manya na shigewa. Shi ne wato wani daga cikin mota da yake raka ta ainihin ya buge wannan yaro. To malamin wannan ina buwaka ne idan ya faru a gaskiya wannan gwamnati kamar ta tsara cewa idan irin wani abin ya faru gwamnati ba ruwanta ba hannunta.
Shi ma Musa Useni ɗan ƙungiyar radin ƙwato 'yancin bil'adama ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini tsokaci kamar haka.
To abinda muke so majalisar ɗinkin duniya a matsayin mu na masu yaƙi kula da haƙƙin ɗan adam su yi shi ne su fara yaƙi wajen tura ma yara da iyayen waɗanda aka kashe su tukunna kafin a yi maganin Boko Haram ɗin abinci da abubuwa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu jinmu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma tare da Mrs. Monica Joshua Mai Gari, manomiya kuma ɗaya daga cikin wasu matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gurzayen noma ta shekarar 2014 a wata gasar ƙungiyar Oxfam mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. A ci gaban tattaunawar na tambayi Mrs. Monica ko gonakin da take nomawa mallakinta ne ko kuwa.
Mata ba ba su gona, kamar ni dukka gonakin da ina yin haya ne, sai na je na ba da kuɗi kamin masu gonakin a wurin su bani, kuma abinda suke yin mana za su ba mu gonan da bayi da amfani sosai. Baya ka fara gyara, mun fara gyara, kuma yadda na sa takin nan sun gani na yi girbi mai kyau, bayan shekara daya ko biyu sai su karba, sai ka fara, sai mun fara kuma.
Malama Monica, me yasa ba a ba mata gonaki?
To kun san culture,
Al'ada
namu cewa mace ba za a bata gadon gona ba, don haka mace bata taba samun gona cewa gado. In Allah ya sa matan nan ko an mutu an batta sai tana da yaro da namiji, to za a raba gonaki a ba yaron nan, amma macen ba za ta samu ba.
Mace ko da ma'aihinta ya mutu tana da ƴancin a bata gado, amma za a hana ta in Allah yarda za mu yi program akai.
To Allah ya sa.
Yawa, yanzu bari mu koma kan batun wannan gasa da kika ci, amma kafin mu yi wannan batun gasa, kamar waɗanne irin albarkatu kike nomawa?
Muna noman shinkafa, masara na yin a wajenmu sosai ko da ba sa taki sosai ba. Dai mace ta tashi da sauri wata hudu ko wata biyar a gefen to za ta girba masara, amma ya kai wata shida to akwai asara. So muna masara, muna dawa, muna shinkafa da waken soya, domin waken soyan mukan sayar da shi ne, ba ma cin su sosai, amma abinci masara da dawa da su gyoro muna yin su.
Ana samun albarka da yawa ko ko?
Ana samu. Kamar ni rabin hektar na samu masara guhu 14, dan shinkafa din rabin hektar na samu guhu 10 domin ruwan ya so ya kasa mashi.
Wannan noma na kasuwanci ne ko kuma kuna noma ne kawai don ku ci?
Muna noma mu ci, mun rage mu saida, maimako mu je muna siya sai mu yi amfani da wanda muka girba, amma ba ma iya cinye, dole mu saida.
Madam Monica, idan muka koma batun wannan gasa da aka yi wato ta Oxfam wadda kika yi nasara, kuma wannan nasara har ta bude miki koha zuwa nan America, idan na ce ki maida mu baya bi da bi mataki mataki yadda aka yi wannan gasa har kika ci, da kuma a ganinki Me ma yasa kika ci wannan gasa?
Abin da yasa na ci wannan gasa domin mu da muka siya form din, muka karba form din 1,200. To sai aka screening, an screen, an zanzabe mu 12. Sai aka kai mu Lagos. Da an kai mu Lagos Keja Hotel. Ni ban taba je Lagos ba. Sai na tafi. An samu a wani babban hotel mai kyau, ban taba shiga hotel ba. Lokacin kenan. Suna kweda mu hanyoyin noma, sun kweda mu cewa mu mata ne. Kada mu tsaya muna ta noma, amma an kweda mu stress management. San yadda zan faɗa a Hausance ba.
Wato an koya muku wasu dabarun kare kanku daga hwadawa cikin wasu wahalhalun da za su jefa ku cikin damuwa.
A wurin kuma aka kweda mu yadda za mu lura da kanmu kiwon lafiya, har aka gwada mana kansa dukkan mu 12 nan. An kama gunguna, an ba mu dume rashin lafiya, an ba mu kyauta. An kweda mu yadda mun yi aikin mu, samu lokaci mu dan yi wasa. Duk mun yi ta yi
a motsa jiki.
Da kowanne safe muna motsa jiki. An siyo mana kayan gudu, kayan kwallo, kayan an yi mana abubuwa da yawa. An ce kada mu tsaya a noma kawai, amma ki hada da noma kamar yadda na ce da kiwo ko rike wani dabba ko sana'a. An koyar mu yin bit sarka,
dutsen wuya.
Yawa, duk da cewa an kin yi dinki, kin rage tsimin riga ki post da shi, duk aka koya mana.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau, da fatan masu rabon gado za su ji tsoron Allah, kuma za su tuna ranar tsayuwa a gaban Allah. Su riƙa bamu mata ka san su na gonaki idan suna cikin magada. Za mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana ita yau. Yanzu a madadin Mrs. Monica Joshua mai gari, da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau, daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, ku huta lahiya.
A gaida Halima Jumrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan fara da saƙon Bala Muhammad Dabban da kuma Ahmadu Manja Bauchi ne. Kuka ce muryar Amurka ku isa mana da saƙon jinjina da kuma fatan alkhairi akan nasarun da rundunar sojin Najeriya da ƙarshen shugabansu Tukur Burtai ke samu. Allah ya ƙara baiwa sojin Najeriya sa'a da nasarar kawo ƙarshen matsalolin tsaron Najeriya. Amin. Shi kuwa Iliyasu Muhammadu Tungan Bako cewa duk da rashin ƙasa a gwiwa da dakarun Najeriya ke yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram, yake tu 'yan Najeriya mu ci gaba da roƙon Allah akan munafukai domin ƙarin samun nasara. Barmasi Aliyu Rijal Limu Kano kiraye ga 'yan Najeriya da kada su zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari bisa mawuyacin halin da Najeriya da 'yan Najeriya suke ciki, illa murgayya jam'iyyar PDP, domin kafin su bar karagar mulki sai da suka wawashe lalitar dukiyar Najeriya.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Masu ilimin zane-zanen gidaje ta ƙasar Ivory Coast ta buɗe makarantar koyon sana'a irinta ta farko a ƙasar, da haka ɗalibai ba sa buƙatar zuwa ƙasashen ƙetare domin koyar wannan sana'ar. Banda koyon zane-zane da dabarun gini, malaman suna son waɗanda za su shiga wannan makaranta ko kuma irin sana'ar nan gaba a Ivory Coast su fahimci buƙatar gine-gine da kuma tarihin ƙasar. Ɗalibai 19 ne suka shiga rukuni na farko a ajin da aka ƙaddamar cikin watan Disamba. Za su kuma shafe shekaru 6 suna samun horaswa a fannoni daban-daban kafin su samu takardar shaidar kammala karatu. Afghanistan da mahara da suka halaka an bayyana cewa yanzu haka dai a cikin su maharan biyu sun tarwatsa kansu. Shugaban ƙasar Afghanistan kuma ya kushe wa irin wannan hari da karkakasan lafazi.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.